الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطس تحتها من الدم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك أمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك سعدوا أولا مسلا شي ميتار البركة مسلا عثمان ابن عفان أنا قدن كيا أشكين قدن كنو أيو أتبر در الله دي ترى قوة الربيع الأول هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد أليه إيد سلاتين دبيو واندكما يزول إيد الشاء بيو قوة بيو بلديا تدبو بيد الشاء. A wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tajridus Sarih li Ahadith al-Jami' as-Sahih, wallafar Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 893. Wannan kuma shine darasinmu na 124. za mu tashi akan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha a kitabul haid. Malam yace an Aisha anna nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i'takafa ma'ahu ba'd nisa'ihi wa hiya mustahada tara ad-dama fa rubbama wada'at at-tasta tahtaha min ad-dam. Daga Aisha, Allah kara mata yarda, tace النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياي اتكافي واتو اتكاف معه بعض نسائه وتدلش كما تنسى تاي اتكافي تاشق اتكافي تعلشي وهي مستحاضة الهال انتنا جنن واتو استحاضة واتو جنن لش اللافية ترى الدم تنا جنن ينزغ فربما وضعت الطرطة اول لوك شيما تكن سنيا تاسع تحتها كرقشنتا من الدم سبب لذب الجني. وانا حديث امام البخاري يافت الدشي اولا بابي نا كتاب الاستحاضة كرقشن وانا كتاب الاستحاضة كرقشن باب اللي كتو الاعتكاف للمستحاضة وتهلكشن ما تدتكي تكين جنن دبانا هيلابا جنن رش اللافية جنن استحابة ياها لتدريس تشغي اتكافي. امام البخاري يافتد هنا حديثي تهنيوي دبن دبن يافتد شي تهنير عبد الله ابن خالد هو خالد ابن عبد الله الطحان الواسطي يافتد شي الهي وتهنير يزيد ابن دري البصري سننكما تهنير معتمر ابن سليمان الكوفي دكا ننسو سنجونا حديثي لقاه إكرمة مولى ابن عباس شيكما دقاء إشاء الله كرامة يهدى أبو داود دا نسائي دا إمام أحمد دا ابن ماجا بكسر ويتو وانا هليتي أشكل تتفنسو na hadisai. Wannan hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'd nisa'ihi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata daga cikin matansa ta shiga i'tikafi tare da shi, wata daga cikin matansa, ba'alin matansa. Malamai sun yi wato sabani wajen tantance wacce mace ce ta shiga i'tikafi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da har Aisha take bada wannan labarin a kanta. Daga cikin maganganun da malamai suka yi wajen tantance ba'adu nisa'ihi dinnan, akwai magana da take cewa ita ce Ummu Habiba bintu Jahsh, yar uwar matarsa, matar Abdurrahman ibn Auf, yar uwar Zainab bintu Jahsh. Wannan magana an jiyo ta a wajen Ibn al-Jawzi a littafin sa Kashfu Mushkil as-Sahihain, a ciki yake cewa ba mu da wani ilimi dangane da wata mace daga cikin matan annabi tana jinin istihaba, wato jinin da ba na haila ba. Ya ce mu ba mu san wata mace cikin matansa tana istihaba ba. Sai ya ce amma zahirin maganar Aisha da ta ce ba'adu nisa'ihi dinnan, wala Allah tana nuni ne zuwa ga matan da ke da alaka da shi, ba wai matansa ba. Don haka tana nuni ne zuwa ga Ummu Habiba bintu Jahsh, yar uwar matarsa Zainab, domin kuwa ita an san tana jinin istihaba, wato jinin rashin lafiya, jinin da yake yankewa bayan daukewa jinin haila. Wannan ita ce maganar da Ibn al-Jawzi ya rubuta dangane da bayanin wace ce daga cikin matansa sai itikafi da shi. Kaga anan na farko ya kore samuwar wata mace cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai istihaba, shi a tunaninsa a iya bincikensa bai san wata mace daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama tana jirin istihaba ba. Sannan abu na biyu ya fassara, ya yi tawilin ba'adu nisa'ihi da cewa ba matan annabi sallallahu alaihi wasallama ake nufi ba, ana nufin matar da take da alaka da shi ta wata nasaba, wato kamar ita Ummu Habiba din da ya faɗa wace ce tana da alaka da shi ta kasancewar ta ƴar uwar matarsa. To wannan tawili nashi Ibn Hajar al-Asqalani ya mayar masa da martani a kai, ya ce ruwaya, wato ruwayar Yazid ibn Zurai a cikin Sahih Bukhari, da yake cewa akwai abin mamaki ya aka yi shi Ibn al-Jawzi har bai tsaya ya dubi cewa a cikin ruwayar da ya kawo hanyoyi guda uku kamar yadda muka faɗa. Cikin hanyoyin nan guda uku akwai hanyar Yazid ibn Zurai, wata ita ce hanya ta biyu, ta ce ka hadisin ya kawo shi har sau uku da lafuzza daban-daban. To lafazi na biyu daga cikin lafuzza ukun da ya kawo a cikinsa akwai imra'atun min azwajihi, wata mace daga matansa, matansa na aure. Kaga wannan ba zai ɗauki tawili ba. Sannan a ruwayar mu'tamir, ruwaya ta uku, cewa yayi ba'du ummahatil mu'minina, wata daga cikin ummahatil mu'minina. Sannan kuma zai yi wuya wata matar da ba matarsa ba ta shiga itikafi tare da shi. Wannan minal mustab'adi, kamar yadda Ibn Hajar yake cewa minal mustab'adi, abu ne wanda zai yi nisa kwarai da gaske daga tunani an ta'takifa ma'ahu imra'atun ghayru zawjatihi, ko da kuwa tana da alaka da shi. Don haka waɗancan ruwayoyi sun kore wannan magana ta cewa wato wannan mata ita ce Ummu Habiba. Magana ta biyu, wasu suka ce ita ce Sauda bintu Zam'a, Sauda bintu Zam'a matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce. Saboda kaga ba zai ci karo wannan tafsiri, ba zai ci karo da sauran ruwayoyi ba, ba zai ci karo da ruwaya da ta ce min imra'atun min azwajihi ba, ba zai kuma ci karo da ruwa da tace a ba'du ummahatil mu'mini. Wannan magana wato Ibn Hajar ya ce za ta iya yiwuwa saboda mughla tsayi, akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi shi mutanen taki kuma ba hanafi ne ana kiran shi al-amir mughlafai yana da sharhin da yawa sunan ibn majah cikin mutanen matan da ya hikaito cewa suna yin jini irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikinsu akwai sauda bintu zama ita mata ce daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ibn hajar ya ce la'allaha hiya tana yiwa yanzun ita ce wacce ta shiga itikafin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya yi wata dajiya wato ibn hajar bayan ya yi wannan magana sai ya dawo yake cewa to sai dai kuma hadisin da shi mughlafa ya dogara da shi wajen tantance cewa sauda tana cikin masu wannan jini a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mursal wato hadisi ne wanda sanadinsa bai cika ba to kaga wannan ma kamar ya ture ta magana ta uku wannan mata ita ce ummu salama kamar yadda ya zo a cikin sunan na sa'id ibn mansur inda ya ruwaito hadisi da salsalarsa daga khalid shine khalid al-hazza wanda a gurinsa aka ji wannan hadisi shi kuma daga ikrima yake cewa wata mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana shiga itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhalin tana haida tana jinin istihaba alhalin tana jinin istihaba sai kuma ya kawo wata ruwaya wacce ruwaya ce mursala daga ikrima anna umma salama kanat aakifatan wa hiya mustahaba ta ummu salama ta shiga itikafi tare da manzon Allah a lokacin tana jinin istihaba wa rubbama ja'alat tatta tahtaha kaga wannan ruwayar ce ta zo amma da ambaton ummu salama sai dai isnadin nabi wanda sunan ummu salama ya fito karara a ciki isnadi ne wanda yake mursal domin ikrima anan bai jingina shi ga Aisha ba to amma duk da haka ibnu hajar yake ganin wannan ruwayar ita ce ta fi cancanta a fassara wannan mata da hadisin ya zo da ita sai ce auda ma fussirat bi hadhihi al-mar'a li-ittihad al-makhraj saboda za ku ga isnadin duk guda ɗaya ne isnadin Khalid al-Hazza daga Ikrima shi kuma ya hikaito maganar don haka shi Hafiz ibnu hajar kamar ya fi karkata da cewa wannan mata ita ce ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai kaulin da yake cewa ummu ramla ce ummu habiba bintu abi sufyan wato ummul mu'minin ummu habiba bintu abi sufyan akwai malaman da suka rubuta wannan kamar da ibnu hajar yake ya gani an rubuta akan wata hashiya ta wata nuskha kyakkyawa ta ruwayar ko nuskar abi zar al-harawi zaka maganar dai da ibn hajar ya fi karkata zuwa gare ta kuma akwai wata ruwaya da take nuna ita din ce shine a fassara wannan mata da cewa ummu salama ce matan manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi abin da yake nuna wa karara shine matan da take jinin da ba na haida ba jinin da yake na cuta ne to daidai take da matan da take dahira wajen harkokin ibadarta saboda haka za ta yi sallah kamar yadda mata da take dahira ita ma ta yi sallah za ta yi azumi in lokacin azumi ne za ta iya shiga itikafi za ta iya zama a cikin masallaci za ta iya karanta alqur'ani za ta iya daukan mushafi za ta iya tawafi bil baiti da a ce za ta je umara ko ta je hajji wannan jini na istihaba bayan daukewar jinin haila wani jini wanda ba na haila ba ba zai hana ta yin waɗannan ayyuka na ibada ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama anan an gaya mana cewa ya shiga itikafi tare da wannan mata wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya itikafin sa ne a cikin watan ramadan sau ɗaya ne ya itikafin sa a shawwal yayin da bai samu damar yin sa a cikin ramadan ba shine ya biya shi a watan shawwal saboda haka itikafin sa yana yin shi ne a cikin watan ramadan kaga yana shiga ne da azumi da a ce macen da take jinin istihaba hukuncin ta ɗaya da matar da take jinin haila to kaga da ba za ta yi azumi ba ba za ta yi itikafi ba musamman ma gurin ra'ayin malaman da suke ganin ba a itikafi sai ana azumi akwai malaman da suke cewa ba a shiga itikafi sai tare da azumi a baki, duk da cewa wannan ra'ayi ra'ayi ne wanda yake marjuhi, wato ra'ayi ne wanda yake ba mai rinjaye ba. Ya halatta mutum ya shiga itikafi yana azumi ko ba ya azumi, wato za a iya yin itikafi ko da ba a cikin watan azumi ba, kuma ko da mutum ba azumi yake ba. Don haka Ishaq ibn Rahuya, ɗaya daga cikin malaman sunna kuma babban aboki ga Imam Ahmad ibn Hanbal, yana ganin yana hikaito cewa wannan magana ta cewa macen da take jinin istihaba, jinin da ba na haila ba, hukuncin ta hukuncin matar da take dahira, za ta iya yin ayyukan ibadarta kamar yadda ta saba lokacin tsarkinta. Yana ganin wannan ijma'i ne na musulmi gaba daya. Amma Ibn Rajab al-Hanbali a cikin sharhin da ya yi wa Sahih al-Bukhari ya yi ishara da cewa akwai sabani, akwai wanda suka saba bisa ga wannan ra'ayi, kamar Ibrahim ibn Yazid an-Naqai, ɗaya daga cikin malaman mutanen Kufa, ɗaya daga cikin wato malaman mutanen Kufa a zamanin tabi'ai. Shi yana ganin cewa matar da take wannan jinin ba za ta yi azumi ba, kuma mijinta ba zai kusance ta ba, sannan ba za ta taba mushafi ba, wato ba za ta dauki Qur'ani ba. Haka nan an tambayi Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar yana ɗaya daga cikin fuqaha'us sab'a, fuqaha'ul ahli al-Madina as-sab'a, malaman nan amshaqai guda bakwai na mutanen Madina a zamanin su, cikin malaman Imam Malik. An tambaye shi cewa matan da take jinin istihaba, wato jinin da ba na haila ba, aka yi masa tambaya cewa mijinta ya iya kusantarta, sai ya ce mu dai saukin da muka samu a wannan lamari shine bangaren sallah, wato inna ma sami'na ar-rukhsata bis-salah, wato fi salah, ta bangaren sallah muka ji sauki. Kaga kenan a bisa ra'ayin waɗannan malamai guda biyu, kamar matar da take wannan jini akwai wasu abubuwa da ba a yadda ta yi su ba, wato ba za ta zama kamar ɗahira ba, duk da cewa wannan magana ce ta ƴan tsirari daga cikin malamai, amma ka ɗaukakin malamai duk sun tafi zuwa ga halacci cewa wannan jini ba zai hana ta yi sallah ba, ba zai hana ta yi azumi ba, ba zai hana ta yi itikafi ba, kamar yadda wannan hadisi kararre nuna, ba zai hana har ila yau ta yi tawafi ba idan ta je umara ko ta je hajji, wannan jinin ba zai hana ta tawafi ba. Wannan kuma shine ra'ayin Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Aisha ummul mu'minin radiyallahu anhum da Sa'id ibn al-Musayyib cikin tabi'ai da Afa ibn Abi Rabah da Sa'id ibn Jubair, manyan tabi'ai ne, duk suna da wannan ra'ayi cewa mace mai jini irin na istihaba, wannan jinin ba zai hana ta ayyukan ibadarta ba. Sa'id ibn al-Musayyib shugaban tabi'ai duka yana cewa taqdil manasika kullaha, wato duk za ta yi ayyukan hajji ba abinda za ta fata. Wannan shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga cikin limamai na atba'ut tabi'ina, shine ra'ayin Abu Hanifa, shine ra'ayin Maliku, shine ra'ayin Shafi'i da sauran daukakin malamai, duk suna da wannan ra'ayi cewa macen da take wannan jini dahira ce. Sannan wannan hadisi wasu malamai suna cewa idan aka lura, in aka dube shi, za a iya kiyasin mutumin da yake salisul bauli, wato mutumin da yake fitar da fitsari akai-akai, yake da cutar yoyon fitsari, ko kuma aka ji masa rauni, ko yake da rauni a jikinsa wanda yake fitar da jini, yake tsatsagar da jini, suka ce wannan hadisi nata yana nuna kenan su ma za su iya yin itikafi, duk da suna da wannan larura, wannan larura ba za ta hana su yin itikafi ba, kiyasan alal mustahaba. Sai dai anan dole a kara da cewa idan sun san za su kiyaye, wato ba za su sanya datti ko kuma jini ya bata masallaci ba, ko kuma bawalin ya bata masallaci, suna da yadda za su dauki matakin da abinda yake fita daga cikin su din nan najasa ba zai bata masallaci ba. In har suna da wannan, wato za su iya lamun cewa akan wannan, to ya halatta su yi, ba haramun ba ne. duba da cewa ita ma wannan jinin ta dake fidda jini ne na rashin lafiya, amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarje mata ta shiga itikafi tare da shi. Hadisin Ummu Atiya shine hadisi na biyu. Yawwa, a magana da ya zo karshe na cewa wa faruba ma wada ake tsaf tahtaha, a tsaf shi ne babban tasa haka, ban yaro haka, saboda yadda yake zuba takan shiga ciki, wata takan sa shi ta shiga ciki yadda jinin zai rika taruwa a ciki. Wannan ya nuna ki akwai lokacin da yake zuba sosai da dole ne ta ɗauki matakin da za ta hana zubar shi a cikin masallaci. Kalmar rubama tana nuna ba ko da yaushe ne haka take faruwa ba, don haka lokacin da baya zubar sosai, lokacin ke ibadojin da ta yi, sannan in ya zo yana zuba da ƙarfi ɗin, to shi ne akwai daren da take ko tasa babba da take shiga ciki domin jinin ya zama a ciki kawai yake zuba. Shi ne abin da ake nufi. Hadisin Ummu Atiya radiyallahu anha, wannan a wancan lokacin yanzu abubuwa sun canza, akwai hanyar da za a tsare jini ta hanyar amfani da pad da mata suke yi, kaga duk wannan magana tasa ko daro ko wani abu duk bai taso ba. Hadisin Ummu Atiya radiyallahu anha take cewa kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawji, mun kasance ana hana mu mu yi ma wani mamaci ta kaba sama da kwana uku sai dai idan miji ne, arba'ata ashhurin wa ashara, muna masa ta kaba wata hudu da kwana goma, wala naktahila, kuma ba za mu sa kwalli ba, wala natatayyaba, kuma ba za mu sa turare ba, wala nalbasa thawban masbughan, kuma ba za mu sanya wata tufa wacce aka yi wato rinanniyar tufa ba, illa tauba asbin, sai dai tufar da take saƙaƙƙiya ce, wato rinanniya ce saƙaƙƙiya. Wa qad rukhisa lana inda tsuhuri, an yi mana sauƙi yayin da muka tsarkaka, wato jinin ya ɗauki, idza tasalat ihdana min mahidiha, idan ɗayanmu za ta yi wanka wato daga ɗaukewar haidarta, fi nubzatin min kuski alfarin, ta yi amfani da wani ɓangare ko wani yanki na turaren ƙanshi na alfar, wa kunna nunha an ittiba'il jana'iz, kuma an mun kasance ana hana mu raka jana'iza. Wannan hadisi na Ummu Atiya Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wannan babi, at-tibu lil mar'ati inda ghasliha min al-mahid, wato mace tana yin amfani da turare lokacin da ta yi wankan haila, wato za ta yi amfani da turaren wuta domin ta turare jikinta ta gusar da dukkan wani hamami da wani waru-waru da yake bin jikinta a dalilin wannan jini. A ƙarƙashin wannan babi Imam al-Bukhari ya kawo shi, sannan Muslim ya rawaito wannan hadisi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad da sauransu, wato malamai da yawa sun rawaito wannan hadisi na Ummu Atiya. Imam al-Bukhari ya kuma kawo da kitabu Talaq, inda ya magana akan abubuwan da ta faɗa na ihdadi, wato ta kama. Ummu Atiya al-Ansariya mutumiyar Madina ce, kuma sunanta Nusayba bit tasgir, Nusayba bintul Harithi, wasu malamai sun ce sunanta Nusayba bintu Ka'ab, wasu malamai suka ce ana karanta sunanta bit takbiri ba bit tasgiri ba, wato Nusayba bintul Harith, amma bit tasgir din ashharu, wato ya fi shahara, Nusayba bintul Harith ko Nusayba bintu Ka'ab, ɗaya ce daga cikin manyan malaman fiqh na sahabbai, wato hiya min fuqaha'is sahabati, tana da hadisai ba wato ba laifi. Hakanan ita ce wacce ta yi wa ƴar Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab wanka lokacin da Allah ya mata cikawa. Ya zo a cikin sayo Muslim tana cewa غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنت اخلفهم في رحاله ناكسنتي نافته tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake har guda bakwai to nafute yake yake bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nakasanci ina tsare musu masaukan su wato inda suka yi sauka yayin da aka fita ni kuma ina zama a gurin kuma sakan su cikin mata wanda idan an jiba wani rauni su suke wato bashi agajin farko ta hanyar sa masa magunguna a jikin raunukansa. Ta rayu har zuwa kusan shekara ta 70 bayan hijira. Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha take cewa kunna nunha mun kasance ana hana mu. Wane ne yake hana su Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Sahabi idan yace umirna ko nuhina a gurin daukakin malamai, mafiya yawancin malamai suna daukan wannan a matsayin mai hanin da mai umarin shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Domin sahabi a wancan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan babu wanda zai hana shi ko umarni shi Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma tana fadar wannan ne a ma'aridin hujja wajen bayanin shari'a, wato ba kawai labari take bayarwa ba, tana fadar wani abu ne na shari'a wanda ake hana su kar su yi saboda shari'a ba ta yadda ai ba. Don haka kaga ba za ka dauki mai hana wannan ba, ba za ka fassara mai hana wannan ba sai da manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa shine yake hana su. Kuma ya zo ƙarara a ruwayar Hisham ibn Hassan Imam al-Bukhari a ƙarshen wannan ruwaya sai ya kawo ruwayar Hisham ibn Hassan an Hafsa binti Sirin an Ummi Atiya an Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya kawo sanadin da sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito ƙaro-ƙaro a ciki. Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq sannan kuma ya yi wasilinsa a cikin Kitab al-Talaq. Tana cewa kunna nunha an nuhidda mun kasance ana hana mu yi ta kaba. Al-ihdadu asalinsa yana nufin al-imtina'u min az-zina, wato mace ta guji kwalliya shine ake kira al-ihdad, shine da Hausa muke cewa ta kaba. Ta ce kunna nunha an kasance ana hana mu an nuhidda ala mayyitin fawqa salatin, mai yi wa wani mamaci ta kaba sama da kwana uku. Illa ala zaujin, a wata nuskar illa ala zaujiha, amma lafazin illa ala zaujin ya fi dacewa da lafazin nuhidda. Kaga taka jam'i to kamata ya ala zaujin an hana mu mai yi ma miji, maimakon a ce an hana mu mai yi wa mijinta, kaga zai zama kamar akwai gwaranci-gwaranci. An hana mu mu yi ma wani namiji ta kaba sama da kwana uku illa ala zaujin sai ga miji arba'ata ashhurin wa ashara, kwana wato wata hudu da kwana goma. Wannan nasfi ne na Al-Qur'ani da ya zo wajen tantance iddar matar da karasa mijinta. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, wanda duk suka wato mazan su suka rasu daga cikin ku to za su zauna su tsare kawukan su ba tare da yawo ba, ba tare da fita ba, ba tare da kwalliya ba, arba'ata ashhurin wa ashara, tsawon wata hudu da kwana goma. A tsawon wata hudu da kwana goma din nan ta faɗi abubuwan da aka hana mace ta yi. Wala naftahil, ba za mu sanya kwalli ba. Wala naftahil, kana iya karanta shi bin rafi, wala naftahilu, kana iya karanta shi bin nasbi, akan cewa a tsafi ne a kan kalmar nuhidda, an nuhidda aiwa Allah illa din ta zama zaida nunha an nuhidda wa nunha an nastahila la din dole ta zama zaida in ka mai da shi ka karanta shi bin nasbi an gane ko to an ka karanta shi bin rafi to ba buƙatar ka ce la din zaida ce wala nastahilu wala natatayyabu amma in ka ce wala nastahila to ya zama ma'tufun ne ala nuhidda nuhidda kuma manhiyun ne anhu saboda kaga ba buƙatar la domin ka kara la din to ka kore kuma hanin ko a ce kunna nunha alla nastahila kaga kenan nu'maru bil istihal wanda kuma ba haka ake nufi ba saboda in ka karanta shi bil nasbi aqfan ala ala kalimati nuhidda sai ta zama la zaida ce kawai an kara ta ne litta'kid sai zama kawai an kara ta ne لتأكيد النفي ولا نستحل ولا نتطيب بلا مساتر عليها ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب بلا مساوات السفاد أكر لنا تبا فإلي سفر تسكي ساقياتي سننكم أرنا أبن لأتا ساقع تدش العصب العصب ما لم يتم فتين ma'ana kamar guda biyu a kanta al'asbu wasu malamin luga suka ce abinda ake nufi gwado ne da ake saka shi a Yaman wato gwado ne da ake saka shi a hada shi a Yaman sannan kuma a rina shi sannan kuma a saka shi wato sai an rina shi sannan kuma a saka shi ya zama taguwa za a fara rina material din sannan kuma daga baya a saka shi ya zama taguwa wannan a Yaman ake wannan wasu kuma suka ce a tsoba al'asbi din nan wani abin nan itace ne da ake amfani da shi wajen rini din wato ganye ne da ake amfani da kalarsa wajen yin rini saboda ka tsoba asbin shi ne tufar da aka rina ta da wannan ganyen wanda sunan shi al'asbi an mana da an ba mu damar mu sa wannan وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذه من قص اظفار فان ان يمنا رخصه وتو ان سوقي منا يايين da muka yi tsarkaka wato daga haida idan dayar mu zai za ta yi wanka ko ta yi wanka daga daukewar jinin hailanta an sauƙaƙe mana amfani da nubza ay qita wani yanki min kosti kosti tirare ne na wuta wanda ake jingina shi zuwa ga azfar azfar wasu malamai sun ce kalmar azfar anan ba haka take ba daidai din kalmar shine qustu zifar zifar din kuma sunan wani gari ne akan iyakokin Yaman daga nan ne ake samu al-qustul hindi wanda yanzu ɗan ruqya suke amfani da shi al-qustun da qustun ko dai ka faɗa bil kaf ko ka faɗa bil kaf duk dai ma'anar sa ɗaya ne kus ko kus zifar ɗin kuma sunan guri ne wato wannan turaren wutar da ake samowa a wani guri mai suna zifar wanda shi kuma guri ne wanda yana kan iyakokin Yaman a nan ake ciniki da hada-hadar al-qustul hindi arwayan muslim ya ce min nubzatin min qustin aw azfarin kaga an ƙara au wanda ke nuna kamar abu biyu ne qus shine wannan turaren wuta azfar shi ma suka ce nau'i ne na turare wanda yana nan guda guda kowane guda daga cikin sa yana kama da kan wato da farci shi yasa ake kiran shi azfar kowane guda ɗaya yana kama da farcen jikinka to haka aka sa shi a cikin wuta zai rika fitar da kanshi abin da hayaki mai kanshi to irin wannan an yi mana sauki duk da koda muna cikin wato takaba mu yi amfani da irin wannan turaren don gusar da abinda mace take ji bayan jininta ya ɗauke na hamami da ra'iha wacce take ba mai daɗin shaka ba wannan hadisi na Ummu Atiya ya kunshi abubuwa daga cikin abinda ya kunsa akwai maganar takaba mace kafin zuwan musulunci ta ga tasko iri-iri kaga tashi hankali daban-daban mujtama na jahiliya bai girmama mace ba bai dauke ta da mutunci bai ba ta daraja ba idan mijin mace ya mutu a zamanin jahiliya kan musulunci ya bayyana, sai a ɗauke ta aje a samu wani ɗaki can gefe ƙuntatacce mai matsi, sai a jefa ta ciki a batta cikin wasu kaya waɗanda suke matattu, a hana ta wanka, a hana ta wanki, a hana ta tsafta, kuma za ta fito ta ga rana ba, kuma za ta sha iska ba, wato ba ta fito ta sha iska ba, a wani ɗan kejin ɗaki za a aje ta, haka za ta zauna tsawon shekara guda. Idan tsawon shekara ya yi tana cikin wannan dattin da wannan ƙazantar da wannan walin, sai a kawo mata dabba, a kawo mata ko jaki ko akuya ko wani tsuntsu, a jikinsa za ta shashshaka duk jikin da yake dattin da yake jikinta a jikin fatar wannan dabba. Hadisin Nasa'i da yake bayyana ce ƙarshe dabba ma wata mutuwa take yi saboda bala'in walin da yake jikin matar. Haka musulunci sai ya zo domin ya kubutar da mace daga irin wannan ƙangi da wannan wahala da take sha da sunan takaba, ya tsare mata mutuncinta, ya zo da wani abin da ya dace da ɗabi'ar ta ɗan adam wanda ba zai ci karo da ɗabi'ar ɗan adam, sai aka shar'anta takaba da kuma tsare-tsaren da ta zo da shi da abubuwan da aka ce mace ba za ta yi ba. Malamai da dama malamai sun yi bincike wajen gano hikimar da ta sa aka shar'anta takaba. Abinda ake kira asrarus shari'a, wato sirrin da za a iya ganowa ƙarƙashin wani hukunci na shari'a ko wata hikima, sun yi ƙoƙarin binciko irin waɗannan hikimomi da suke ƙarƙashin shar'anta takaba. Wasu suka ce shar'anta takaba domin a nuna girman wato aure. Aure wani abu ne mai girma, wani Allah cewa akhadna minkum mithaqan ghaliza, Allah ya kira shi mithaqan ghaliza, wato wani alkawari yarjejeniya wacce take mai karfin gaske. To da a nuna karfin alaƙar aure tsakanin miji da mata, shi to in ya mutu sai masa takaba, wannan zai nuna girman alaƙar da take tsakaninsu. Haka nan a nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kan matarsa. Haka nan a daɗaɗawa su wato su ɗan uwan miji yayin da ya rasu, inda a ce yana rasuwa mata na su taɓa kwalliya su gaba da harkar ta tafi gidan biki ta abin nan, babu shakka ba za su ji daɗi ba, za su ce damun ba ta zaune da ɗan uwansu da zuciya ɗaya, ba ta zaune da ɗansu da zuciya ɗaya, domin gashi ma abin da wataƙila ma har ta kai wasu ma zargi cewa ko ma da hannunta a mutuwarsa, anya ma ba da ita ba wajen yadda ya rasa ransa. To saboda kada a samu wannan matsala aka shar'anta takaba, wanda kuma take ɗauke da wasu sifofi kamar yadda zamu gani. Daga cikin irin hikimomin da malamai suka faɗa akwai saddu zari'a, zari'a ta tsallo ilmar alin nika, yayin da aka ce miji ya mutu mace tana taɓa kwalliya, to babu shakka kuma za su kawo hari. To amma idan aka samu wannan ƴar fatara ɗin tana cikin wani yanayi wanda ba zai sa a yi sha'awarta ba, to kaga za a samu wani ɗan tsaiko tsakanin mutuwar mijinta da aurenta. Sannan kuma abu na shida, a nuna baƙin cikin rasa wata babban ni'ima da Allah yake azurta ɗan adam, ita ce ni'imar aure. Ni'imar aure ni'ima ce babba a nan duniya, haka nan ni'ima ce babba a lahira. Sannan kuma da yin abin da zai sassauta wa ɗabi'a ta ɗan adam, wato ɗabi'a ta ɗan adam duk sanda aka ce ga wata wani bala'i ko wani musifa ya faru, babu shakka ɗan adam zai riƙa jin ba daɗi, kuma zai so a ga alamar baƙin cikin nan a fuskarsa. To kada shari'a ta bar ɗan adam haka sakaka, ya je ya riƙa yin abubuwan da har su wuce iyaka wajen nuna baƙin ciki, har ma riƙa bayyana kamar ma yana fushi da ƙaddarar Allah, ko yana ja da ƙaddarar Allah, ko yana nuna ɓacin ransa da abin da Allah ya ƙaddara masa. Kada a bar shi ya kai ga wannan sai aka shar'anta masa abin da zai sanya masa zuciya ya kuma yi abin da zai yi daidai da ɗabi'arsa da halittarsa da fitirarsa. Domin da a ce za a hana wato ɗan adam nuna damuwarsa gaba daya, babu shakka wannan zai bari zuwa ga yayi ma abin da ba a tashi ba, yayi ma abin da aka hana shi, amma aka bashi wata dama da zai nuna bacin ransa da damuwarsa na yayi rashi, kamar yadda aka yadda mutum zai iya kuka da hawaye da kwalla, wannan ba bayan da za ka yi wani abu ne da dan adam ba zai iya gallaba idansa da shi ba. Abinda aka sai aka hana wato kwakwazo da ife-ife da marar fuska da keta taguwa ko jan gashi ko wani abu da ake a jahiliya. Sauraka kaga wannan ya yi daidai da tsarin da shari'a, wato shari'a ta yi daidai da fitira ta dan adam a nan wajen ba da dama a yi shi wannan idadi ɗin, wato takaba ɗin. Takaba iri biyu ce kamar yadda hadisi yake nunawa. Akwai takabar da ake yi wa mutumin da yake miji ne, akwai kuma wanda ba miji ba. Mutumin da yake miji ne, malamai sun yi ijma'i akan wajabcin matarsa ta yi masa takaba idan har ya rasu. Matar da take ya ce ba wai ku yanga ba. A cikin sahabbai ba a samu wanda ya saba akan wannan ba, to matar duk matar da mijin ta mutu to akwai takaba a kanta. Bayan sahabbai an dan samu sabani wanda aka jingina zuwa ga Hasan al-Basri da kuma Imam al-Sha'bi, duk da dai wasu malamai suna ganin cewa su kansu wannan abinda aka jingina musu bai inganta ba, in ba ya inganta to magana cewa take shazza ba za ta yi tasiri ba. Don haka sunna ta zo ta bayyana wajabcin mace ta yi wa mijinta takaba yayin da mijin nata ya rasu. Don haka abinda aka ruwaito na sabani ba zai tasiri wajen wannan wato hukunci ba, wajen wannan wajabci. Daga cikin abinda zai nuna wajabci wannan hadisin, hadisin Ummu Atiya. Hadisin Ummu Atiya zai nuna wajabci domin bayan Ummu Atiya ta faɗi muddar da aka ce wa mace, aka yarje wa mace ta yi wa mijinta da ya rasu takaba, bayan ta faɗi muddar wanda ita ce wata hudu da kwana goma, sai kuma ta faɗi wato wasu abubuwa wanda halal ne mace ta yi su, sai aka ce an hana ta. To kaga wannan yana nuna kenan takabar wajibi ce, dan inda ba wajibi ce dan me za a hana ta abin da ke halal ne? An gane ko? Hana ta abubuwan da suke halal ne, sa kwalli, sa tulare, wanda duk waɗannan abubuwa ne wanda an yarda ta yi, amma kuma saboda takaba aka ce kar ta yi, wannan alama ce da suke nuna cewa takabar wajibi ce. Haka nan sun malamai sun hujja da hadisin Ummu Salama ta ce inda take cewa wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya Rasulullah, ibnati tuwfiya zawjuha, yata mijinta ya rasu, wa qad ishtakat aynaha, amma tana wato ciwon ido, afa taktahil, wato za ta iya sa kwalli? Take tambayar Manzo sallallahu alaihi wasallam, ga ta mijinta ya rasu tana takaba, amma idan tana ciwo a iya sa mata kwalli domin magance wannan ciwon ido? Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasau, ya ce da ita inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashr, mudda da za ta dauka wata hudu ne da kwana goma. Hadisi ne na cikin Bukhari da Muslim. Imam an-Nawawi ya yi hujja da wannan hadisi akan wajabcin mace ta yi wa mijinta takaba yayin da ya rasu, tare da wasu dalilai wanda muka gabata. Ayar da take cikin suratul baqara, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, wannan aya wasu malamai sun yi hujja da ita akan wajabcin takaba, amma wasu daga cikin malamai suna ganin ayar babu ita take nuna takaba, ayar tana nuna idda ne. Idda kuma ana yin ta ba tare da takaba, dan idda daban, takaba kuma wani abu ne kari akan idda. Ayar tana maganar matar da mijinta ya mutu ta yi mata idda ta wata hudu kwana goma, to amma ayar ba ta yi maganar cewa za ta zauna ba tare da ado ba domin ichi al-ihdath kamar da muka ce al-imtina'u min az-zina ko a zauna babu ado ayar ba ta yi maganar wannan ba ko ta yi maganar wannan saboda haka mafi karfin abinda zaka yi hujja da shi wajen wajibci ta kaba shine waɗannan hadisai sune sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma ayar tana maganar ihda ne ba tana maganar ta kaba ba an gane wannan mutumin da yake ba miji ba uba ko dan uwa ko wani baffa ko wata uwa ko wata ƴar uwa an yadda mace ta yi wa dan uwanta ko ƴar uwarta ta kaba amma kai wuce kwana uku to an ba ta kwana uku rak tabarakalliya tabar sa turare don ta nuna bakin cikin mutuwar wani nata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhur wa 10 zalaki baya halatta ga mata da sai imani da Allah sai imani da ranar lahira an tuhidda ala mayyitin kai ba wani mamaci ta kaba sama da kwana uku in ba mijinta ba shine za ta yi masa wata hudu kwana goma kaga anan an bambance tsakanin ta kabar da ake wa miji da ta kabar da ake wa mace to shin wannan yana nuna namiji ya iya yin ta kaba ko ba zai ba namiji zai iya ta kaba saboda wani nashi ya mutu ko matarsa ta mutu ya yi mata ta kaba? To mai nuna ba za a yi namiji ba zai yi ba na su akwai wajabci na namiji a kan su saboda haka hukunci ya zo a kan su cewa bai halatta ba namiji ya nuna bacin ransa game da mutuwar wani ta hanyar shi ma ya bar kwalliya ya bar abin da babu komai ba laifi ba ne shi ma kuma kai ya wuce kwana uku ko da ma wace ce akwai abubuwan da ba a yadda mai saka ba ta yi ba wanda hadisin a umma watsiya ya nuna daga ciki akwai turare wato sa turare wanda malamai sun yi ijma'i akan matar da take ta kaba ba za ta sa turare ba hujjarsu wannan hadisi na umma watsiya da yake ba za ta sa turare ba saboda turare wani abu ne da zai ja hankali ita kuma a wannan lokacin an hana ta tayi aure ko a neme ta da aure ko ta yadda ta nemi wanda aure saboda haka turare kuma wani abu ne da zai ja hankali shi yasa aka hana ta amfani da shi amma a cikin wannan hadisi za ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi togaciyar jikinta na wannan ra'iha kariha wanda take fita daga jikinta shine nubzatin min qusti asfarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana da take cewa wala nata tayyiba kuma ba kan musa turare wanda ya kunshi dukkan wani nau'i na turare ya kunshi hatta mayuka waɗanda ake sa su jiki don a jikan shi wato mayukan da suke kansasa mutum idan ya amfani da su ya kunshi hatta ruwayen da za a tatse su rika ba da kanshi idan an yi amfani da su dukkan su waɗannan suna daga cikin turaren da aka hana mace ta yi amfani da su saboda kalmar na tafayyaba kalma ce wacce take nuna umumin duk wani abu na nau'i na turare wasu malamai suna da kamar sabulu akwai sabulun da yake da kanshi shin ya shiga ciki ko bai shiga ba wasu malamai suna ganin ya shiga dan shi ma kanshi ne da shi
wanda wannan shine zabi ibn Baz. Ibn Baz yana ga hatta wato sabulu mai kanshi macen da suke ta kawo za ta yi amfani da shi ba, amma shi ibn Uthaymeen ya saba mata nan, yana ga sabulu kanshin sabulu ba a sanya shi ba ne, wato makasudin sa ba shi ne makasudin tib ba, idan ka yi wanka da sabulu mai kanshi ba zai hana ka fesa turare ba, kana fitowa sai ka ce ka gama ban sa turare ba na fito, kamar kenan shi kawai na ka yake bayarwa, wato ya rika ba da wani wata rigi haka mai kanshi kawai a jikinka, amma ba shi ne turare ba, ta haka shi Uthaymeen yana ga cewa wannan ba zai shiga ba. Abinda aka hana shi ne abinda shi ne turaren, ana amfani da shi dan ka san ka turare jikinka, yayin da ka sa shi ka ji ka sa turare, in ba ka sa shi ba ka ji ba ka sa turare ba, amma abinda yake jikin sabulu wannan ba a kira shi turare, ko da kuwa yana kanshi irin na turare. Amma wasu na ganin dai dan fita daga sabani ka kaura cewa abin ya fi. Man shafafa, macen da take ta kaba za ta iya shafa basilin? To amma basilin turare ne? Yanzu ka sa basilin ka shigo za a ce ka sa turare? To bai sa ba za ka sa ba. In kana da irami za ka iya shafa basilin? Kana iya da irami za ka iya wanka ka shafa basilin ko kuwa haramun ne? Idan ka ce ana nufin duk wani abin da rihar turare za ta, wato za a ji kanshin turare a jikinsa, to sai ka ce ba za ta shafa mai ba irin wannan. An gane ko? Idan kuma ba ka yarda da wannan ba, kamar su Ibn Uthaymeen wanda su suna ganin akwai abin da turare ne, kuma an yi shi ne an haɗa sinadarin ne don a rika amfani da shi a matsayin turare, akwai kuma wanda mai ne ba wai don ya zama turare aka yi shi ba, amma an yi masa wani an haɗa shi da sinadarin da zai rika ba da kanshi irin na turare, suna ga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan. Wanda suka hana wancan za su hana wannan, wanda kuma suka yarje a yi amfani da shi za su ce babu komai. Wasu malamai suna ganin idan ta yi amfani da shi a matsayin kwalliya, wato ta shafe jikinta da wani mai, wanda wannan shafe jiki da mai ɗin ko zai ta shafa a kanta gyara mata gashi, kaga wannan ya zama kwalliya, to za a hana ta saboda an hana ta yin kwalliya, saboda ihdadi abin da ake nufi da takaba shine barin kwalliya. Idan har za ta shafa man da zai gyara mata gashin, zai kwantar mata da gashinta, da an ganta a ga cewa yanzu da ta yi haka ta fi ɗazu da ba ta yi ba kyau, babu shakka sunan shi kwalliya, to sai a hana ta ba dan yana turare ba, a dan yanzu ya rikide ya zama kwalliya. Abin da yake da kanshi na ci, mace mai abin da za ta iya ci? Mace ce take ta kaba, ta kawo wani abinci amma kanshi ne da shi, ko wani abin sha yana kanshi, za ta iya ci ko ta iya sha? To idan ta ci za ta rika kanshi kamar wanda ta sa turare. Wallahi ban san mai kanshin turare cingan ba, amma dai in ka sani to shi kenan. Amma ya ba da misali da min kuka sani akwai wanda ya kanshinsa kamar turare. Malamai suna ganin idan kamar Ibn Baz yana ganin idan in ta ci, wato duk inda ta shiga za a rika jin kanshinta, to ba bambanci da sa turare, in dai har zai rika ba ta kanshi haka tunda an yi shi ne don ya kansasa mutum, ya kansasa jikin mutum in ya amfani da shi, to haramun ne tana ta kaba ta yi amfani da irin wannan. Kamar ya yana tambaya za ta iya yin kitso, mace mai takaba za ta iya kitso, za ta iya kwalliya da kitso kuma a za ta har a ɗaya gashinta dai kawai kare a kwalliya. Ai in ka ce duk abinda sunan shi kwalliya, duk abinda zai shiga cikin kalmar kwalliya, to shi barinta shi ne ake kira takaba. In ta yi shi to ta ba ta takabar kuma,
ka gane.
Akwai kitson da ba kwalliya ba ne, akwai wanda nina magana wanda akwai wanda kawai ana yi ne da a kwantar da gashi, akwai kuma wanda ana yin shi ne don kwalliya, ɗaya ƙwaya biyu ko uku ko irin manya-manyan nan ba kalabar suke ce masa ko menene. To matar da take ta kaba amma sana'ar ta sai da turare ko tana yin turare, za ta daina sana'ar sai ta gama ta kaba ko ba za ta ci gaba da sana'arta, ko dai tana haɗa turare a gidanta ko kuma tana sai da shi, me hukuncin wannan? Wannan kai kaban maganar larura, muna maganar hukunci ya halatta ta ci gaba da sana'arta ko bai halatta ba. Wasu suka ce dole ta bari, kamar malikiya suna cewa dole ta bari, saboda inda har yanzu za ta yi mubashara da kanta, ita za ta ɗauki turaren ta ta yawo ko abin nan ta kai kasuwa ta sayar ko ko a'a ita ce za ta yi aikin haɗa turaren, to suka ce dole ta bari, domin in ba ta bari ba to ta kama ba za ta yi ba. Wa ma la yatimmu tarkul muharram illa bihi fa huwa muharram, ko amma shi sai min shi yana ganin ba wani abu, ba komai, ba wajibi ne ta bar aikinta ko ta bar kasuwancinta. Abinda ya kamata ta yi shi ne ta rika yi kokarin dai kaucewa barin turaren ya taba jikinta ko ya liƙe a jikinta ta yadda za ta rika kanshi duk inda ta shiga. Amma don ta ɗauki turarenta a cikin kaya ta fita ta sayar, wannan ba babu komai. Don ka ɗauko albar turare ka sa aljihunka ba wanda zai ji kanshin. Saboda haka kada ta bari, in wani abu ma ya taɓa ta na turaren to ta yi ƙoƙari ta goge, in ta yi aiki da ta da hannunta ta har haɗa ta ji ta sa sabulu ta wanke hannun kanshin ya fita. Amma dai abin da ya fi kamata ya kawai ta haƙura, wannan dai shi ya fi zama lafiya. In ta gama ta kaba ta ci gaba da sana'arta. Yanzu muna maganar turare ne, yanzu ai duk kan gabar turare muke ko? Za mu zo, ai ba mu gama karatun ba, mun gama karatun sai ka ji watakila tambayar ka ta shigo. Sai hadisin ya hana mace ta yi ado, ta sa kayan da suke ado, duk kayan da suke kwalliya ne, duk kayan da ake kiran su kwalliya, to mace ba za ta yi amfani da su ba. Mace za ta yi amfani da kayan da ba na kwalliya ba ne, ba na ado ba ne. Wala talbasu thauban masbugan illa thauba asbin, illa thauba asbin ya nuna kenan kayan da za a sa wanda ba a cewa mutum ya yi kwalliya za ta yi amfani da shi, amma kayan da za a sa shi a ce ta yi kwalliya to ba za ta sa shi ba. Abin duba a nan, maganar kwalliya, akwai kayan da wata matar in ta sa shi ba kwalliya ba ne, amma a gurin wata kwalliya ne. Akwai kayan da in birni in ta sa shi ba kwalliya ba ne, amma a ƙauye kwalliya ne. Akwai kayan da yar talaka in ta sa shi kwalliya ne, amma yar mai masu kuɗi in ta sa shi ba kwalliya ba ce. To wace irin kwalliya ake nufi kenan? Yanzu ma yar ƙauye in ta yi abin da kai a gurin yan birni ba kwalliya ba ne, ɗan ƙauye ba zai yi sha'awar ta ba? Yawwa, to da haka kace abin da yake kwalliya a cikin wannan al'umma ɗin za ta kuntun shi, abin da yake kwalliya a gunta yar talaka, akwai abin da yake kwalliya a gunta, to ta gushe mata. Ko da ko a gurin yar masu wadata ba kwalliya ba ce. akwai a tamfar da ita laka in ta sa kwalliya ta yi, akwai a tamfar da yar masu akwai in ta saka, to a tamfar ce ta kwanciya bacci ko wani abu, ta shiga kicin ko wanke-wanke ko wani abu. To kaga wannan ita a gurinta ba za ka ce ta yi kwalliya ba. Saboda haka hatta wajen rini din kaga aka ce illa tauba asbi, tauba asbi din shi ma kaga akwai rinin, amma kuma rini ne wanda baya sanya kayan su zama na kwalliya, sai aka halatta musu su yi amfani da shi. Za ka mace in tana ta kama, an haramta mata ta yi amfani da kayan da suke za su nuna kwalliyarta a gurin waɗanda suke iya ganin kwalliya ta yi. An haramta mata irin wannan, an halatta mata ta yi amfani da kayan da suke kayan zaman gida ne, kayan da ba za ka ce an yi kwalliya ba. A nan babu maganar launi, kowane irin launi ne. Akwai launin da akwai masu sa baƙaƙen kaya za su yi mata kyau, kuma a gurin wanda duk ya san kwalliya zai ce kwalliya ta yi. Akwai kuma wanda zai ga wasu baƙaƙen kayan da ba kwalliya ba ne, saboda haka da wajen baƙaƙe ne ko farare ne, wanda su yi banda farare, su kansu farare. Akwai wanda in suka sanya za ka ga cewa kwalliya suka yi. Da haka dukkan shigar da za ta yi a ce ta yi kwalliya, to za ta buje mata kowace irin kala kuwa rigar take da shi. Sannan ta guji dukkan wani kwalliya ta jiki, bayan ta ji kwalliya ta kaya, ta kayan sawa, to ta kuma nisanci kwalliya ta jiki. Kwalliya ta jiki kamar irin wato sa lalle. Akwai ruwaya da ta zo wa an wala nakhtadiba a cikin ruwayar da Sa'id Abi Dawud, akwai wannan ziyada ba ta zo a cikin sahihaini ba, wala nakhtadiba, ba za mu sa ta abin nan lalle ba. Ka kaga ba za ta sa lalle ba, ba za ta sa jambaki ba, ba za ta sa jagira ba, dukkan wasu abin da yake kwalliya ne a jiki ba za ta yi shi ba. Sannan abu na biyu shine hana ta kwalli, kamar da ya zo a cikin hadisin ba za ta sa kwalli ba, wala naftahila, saboda ka an hana ta sa kwalli. Ga hadisin Ummu Salama na matar da ta zo take tambaya cewa mijinta ya mutu tana ciwon ido, za su iya sa kwalli? Annabi ya ce da ita la hasa uku, bai ba ta dama ba duk da cewa akwai bukatar ta sa kwallon. Da haka wasu malamai suka ce ba za ta sa kwalli ba. To idan akwai larura fa, akwai larura na ciwon ido, za ta sa kwallon ta ba? To nan malamai sun kasu gida biyu. Jama'a daga cikin malamai su suna ganin ba za ta sa ba, indai tana cikin wannan yanayi na takaba ko da idanta yana ciwo. In ji Ibn Hazm ya ce ko za ta makance, ya ce wa in amiyat, ko za ta makance ba za ta sa ba. Ta ce saboda wancan hadisi na Ummu Salama, ai gashi idanta ciwo yake, amma Annabi ya ce kar ta saka. Wasu kuma daga cikin malamai, har ma wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar da Aisha da ita kanta Ummu Salama da tarwatsota wancan hadisin, da Ummu Atiya da kuma Sa'id ibn Musayyib cikin tabi'ai, da Urwa ibn Zubair, da al-a'immatul arba'a dukkansu, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, sun tafi zuwa ga halaccin ta sanya kwalli idan akwai buƙatar sawa saboda magani. Da akwai buƙatar ta sa kwalli saboda magance ciwon ido, suka ce ta sanya shi da daddare da rana ta wanki. Sun yi hujja da wani hadisi da Ummu Salama tarwaito, da take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shigo inda nake lokacin da Abu Salama ya rasu, wa qad ja'altu alayya sabiran, sabir wani abu ne da mai ɗacin gaske ake amfani da shi wajen magani, sai na sanya shi a fuskata. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hadha ya ummu salama ya umma salama me kuma wannan a jikinki sai tace inna ma huwa sabirun laysa fihi sin sabir ne da bai da kanshi sai annabi yace innahu yushibbu alwajha ilayhi fala taj'alihi illa bil-layl wa tanzahihi bin-nar yace yana sanya yana kara fito da fuska wato yana sanya kyau kamar mace ta hoda zaka kake sa shi sai da daddare in safiya sai ki wanki wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i su ruwaito shi magana dai kawai akan ingancin sa ya inganta ko bai inganta ba wasu malamai sun raunana shi saboda haka suka ce an hana ta ta sanya kwalli ne idan babu larura amma idan akwai larura suka ce babu komai tana iya ta sa amma wasu malamai sun soke wannan hadisi da hadisin Ummu Salama wanda ya gabata domin hadisin Ummu Salama yana cikin sahihaini yana cikin Bukhari da Muslim saboda haka aka soke wancan hadisi da wannan hadisi aka soke wannan hadisi da wancan hadisi Ibn Abdul Barr a Allamatul Andalus shi yana ganin tunda yana tare da Malikiya yana tare da jumhur waɗanda suke ga halaccin mace ta yi amfani da kwalli idan akwai larura idan akwai ciwon ido yake cewa wallahu a'lam ta yi waccan da aka zo tana kuka da ciwon ido manzo Allah ya ce da ita a'a akwai yiwuwar ciwon idon bai yi tsanani ba bai kai haddi na larura ba ta yadda za ta iya wadatuwa ga barin wannan kwalli ba tare da idan ta ya kai ga makancewa ko kuma ya kai ga samun cuta mai tsanani ba amma idan akwai cuta mai tsanani ko ku a'a idan ma zai iya makancewa idan ba ya amfani da wannan kwalli ba to shi yana ganin ad-darurat tubtilul mahdhur ila al-mubah larura tana mayar da abinda aka hana ya koma mubahi wace wannan ka'ida ce yace to shi yasa ma kaga ita kanta Ummu Salama din tana cikin tawagar waɗanda suka halatta a sa tana duk da ita ce ta ruwaito hadisin da aka ce ka a saka wanda yake nuna akwai bambanci tsakanin yanayin da larura ta yi tsanani da kuma lokacin da larura ba ta yi tsanani ba to yace wannan shine abinda malaman fiqh suke kai shine ra'ayin Maliku da Shafi'i da yawayawancin malaman fiqh da aka kaga shi a nashi hasashen hadisin Ummu Salama na farko yana nuna cewa rashin lafiyar ba ta yi tsanani ba sannan kuma ka'idar shari'a ta cewa duk sanda aka samu wani abu larura wanda aka hana larura na iya halatta shi yace ya dubi wannan sannan abu na uku ya dubi fatawar Ummu Salama ita kanta cewa ita ta ruwaito hadisi wa sahabi wa rawi adra bima rawa sahabi kuma shefu sanin abinda ya ruwaito inda a ce abinda ta ruwaito din ce yana nuna hani kwata-kwata to bai kamata kuma ta shiga cikin masu fatawa da halacci ba to duk da haka masu hanawa suna ganin wannan hujjojin ba su hana a hana ba su ce na farko magana cewa rashin lafiyar ta ba su tsananta ba ce wannan ba haka ba ne domin a cikin wata ruwaya ya zo da cewa fa khashaw ala ainiha sai da suka ji tsoron wani abu ya samu idanta kai kenan ya tsananta sannan akwai wata ruwaya da take cewa ramadan shadidan wa kad khashiyat ala basari tai ciwon ido bai tsanani to kaga ashe ba za a ce wai ciwon bai tsananta ba har ma a wata ruwayar Tabarani ita Ummu Salama take cewa tashtaki ainaha fawqa ma yudhannu tana kuka da idan nan nata sama da yadda ake zato annabi ya ce la arwar ibn al-qasim ibn al-asbagh wanda ibn hazm ya fitar da ita cikin muhalla
take cewa inni akhsha an an tunfiqi aynaha ina jin tsoran kada idan ba zai yi annabi yace la wa in am wa in faqat koda ko za ta tsiyayen saboda kaga idan ciwon idan yana yana da tsanani sannan maganar fatawar ummu salama cewa ita ce ta rawaito hadisin wannan shi ma malamai suna cewa al-ibratu bima rawat la bima ra'at ka'idoji biyu ne wasu ce ar-rawi adra bima rawa wasu ce al-ibratu bima rawa la bima ra'a saboda haka abinda za a zina da shi ruwayar da sai ba da irin ra'ayinta ba sannan abu na uku wasu malaman suna cewa ta yi wancan hadisi na ummu salama na farko da aka ce la an hana amfani ne da wani kwalli na musamman ba duka kwalli ba amma kwallin da zai zama an yi amfani da shi domin magani ba domin kwalliya ba to za a yi amfani da shi sai mu dauki hadisin ummu salama na biyu da aka yarda a yi amfani da kwalli mu ce kwallin da aka yi amfani da shi anan ba na kwalliya ba wancan kuma da aka hana ana nufin kwalli na kwalliya suka ce da haka ne za mu iya hada hadisan guda biyu a dunkula abinda za mu iya cewa game da wannan tattaunawa ta malamai idan larurar ciwon irin za ta iya kawar da ita da abinda ba kwalli ba to ya kamata a yi amfani da shi a bar kwalli wanda za ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai abinda za a yi amfani da shi ba kwallon ba wannan ciwon idon ya tafi shi yasa bai ba su dama ba idan kuma wannan ciwon idon ba zai kawu ba sai da irin wannan nau'in kwalli din dole sai an yi amfani da shi sannan ciwon idon ya samu a waraka to anan sai a dauki hadisin da ya bada dama a yi amfani da kwalli din sai mu ce kwallin da ba na kwalliya ba kwallin da yake magani wannan shine abin da zamu yi sai mu samu duka ruwayoyin biyu sun samu shiga da hannun da umarnin sannan abu na gaba matar da take yin takaba an hana ta ta fita da gidanta abin da ake so shine ta yi takaba inda ta rasu a inda mijinta ya bar ta lokacin da ya rasu wato gidan da take zaune yayin da yake dare suke tare to anan za ta yi wannan kauli ne daga cikin kauli guda biyu na malamai suka ce wajibi ne wasu na hujja da fadar Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna sai dai wannan ayar ba za ta zama hujja akan rashin fitar mai takaba ba ana nufin in tana zaune ka a fitar da ita sannan su kuma kada su fita abinda zai fi zama hujja shine hadisin Furaya bint Malik wanda yana cikin al-kutubul khamsa duka in ka cire Ibn Majah da take cewa manzo sallah mijina yana da bayi sai suka gudu bayi ne katti sai suka tsere sai ya fita neman su sai fita neman su ashe sun yi masa kwantan bauna saboda ka fita maki shi ya mutu aka kawo min labarin rasuwarsa cewa an tsinci gawarsa ni ko lokacin ina zaune in ji Furaya sai ni kuma ina zaune a wani gida wanda yake nesa da gidanmu wato gidan iyayena sai na tattaki na je na samu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gaya masa na ce ya rasulullah an gaya mun labarin rasuwar mijina amma kuma ni ina a wani gida mai nisa da gidan iyayena kuma bai bar abinci ba bai bar wata dukiya ta magana ba sannan gidan da nake ciki ba nashi bane da haka a bani izini a bani dama in koma gidanmu in koma cikin ɗan uwana da iyayena wannan zai fi min sauƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki koma bayan ta fita daga masallaci ko kuma ta fita daga ɗakin da yake sai ya ce sai ya sa aka kira ta yace sai ya kira ni ya ce da ni ki zauna a gidanki umkuthi fi baitiki hatta yablugha alkitabu ajala ki zauna a gidanki har wannan wato farali ya isa lokacin sa tace haka na zauna nayi ta kaba nayi idda tsawon wata hudu kwana goma. Sayyidina Usman a zamanin sa ya aiko min yana tambaya ta wannan hukuncin, kuma na gaya masa wannan hukuncin kuma ya zartar da wannan hukunci. Don haka duk sanda labarin mutuwar miji ya zo wa mace, to a inda take a nan za ta yi ta kaba. Wannan shine kauli na da dama daga cikin malamai, amma akwai wanda suke ganin tana da zabi, ba wajibi bane akan tana da zabi ta yi ta kaba duk inda ta ga dama. A cikin sahabbai akwai wanda suke da wannan ra'ayi, kamar Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas, Jabir, Aisha, cikin tabi'ai Jabir ibn Zaid, Al-Hasan da Abba, kuma shine kaulin Abu Hanifa da wasu malamai daga cikin malaman Shafi'iyya, shine kaulin Dawud al-Zahiri da Ibn Hazm. Ibn Hazm yana ga za ta yi idda duk inda take so. Sai Allah ya ce wa allazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj. Kace fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusina min ma'ruf. Kace fa in kharajna in sun fita babu laifi akan ku. Inda a ce ba a yarje musu su fita ba, to ba za a ce fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusina min ma'ruf. Kace ba ba laifi ba. Don haka su suna ganin za ta zauna, wato za ta zaɓi da duk take so ta yi ta kaba. Sannan suka ce an yi umarni da a yi zauna wanda zai da ya tafona min kuma zaruna a zuwajen ya tarabbas na biyan fusa hinna 14, amma ba a faɗi masauki ba, ba a ce sai a nan gurin ba, ba a wajen ta wani guri na musamman ba. Wannan ra'ayin wasu ne daga cikin malamai, amma ra'ayin da yake mafi ƙarfi wanda sunna ta nuna, hadisin Furai'a bint Malik hadisi ne karara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umkuthi hatta yabluga alkitabu ajala, umkuthi fi baitiki hatta yabluga alkitabu ajala. Jumma tattan mijinta ya rasu, to a inda take za ta yi ta kaba. Kuma Annabi Allah yana cewa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Koda kuwa ayoyin da suka zo da magana ta kaba ba su ambato mahalli ba, to hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambato mahalli. Don haka dole ne ai aiki da wannan. Shi yasa sayyidina Usman a zamanin sa ya aika wa Furai'a bint Malik, kuma ta gaya masa wannan hadisi, kuma ya aiki da shi magana cewa Annabi yana fita da sahabbansa aje ai yaki a dawo su mutu su yi shahada, amma ba a taba jin cewa ya aika wa matansa cewa su zauna ba. Wannan duk ba zai zama hujja ba idan har mun samu wata hujja karara da zai gaya wata mace cewa ta zauna ka sake guri har sai ta gama ta kaba. Malamai suna cewa adamun naqli laysa naqalan lil adam, wato dan ba a ciro ba, wannan ba yana nuna an ciro kuma babu ba. Saboda musamman ma in an samu wata ruwaya wacce ke zahiri, malamai sun yi musanyen magana da yawa akan wannan. Mace mai idda da aka ce za ta yi idda a gidanta, wannan ba yana nuna kwata-kwata ba za ta fita ba. Duk sanda take da bukata fita zuwa kasuwa don sayan amfanin da abin da za ta yi amfani da shi, saboda ko dai ba mai so mata ko kuma a'a sai ma ta fita din za ta samo kudin da za ta sai abin, wato sai ta fita kasuwa ta kasa kayanta sannan ta samu abin da za ta ci, ko malamin makaranta ce ko ɗaliba ce, tana gudun kada jaraba ta kushe mata, wannan ya halatta ta fita. Abinda aka hana shi ne kada ta yi ƙaura gaba ɗaya daga gidan, ba ta kwana a gidan ta koma wani, amma fita kamar yadda mace ta saba lokacin mijinta yana da rai, wannan ba a hana ta ba. Wasu suna fahimtar kamar matar da take ta kaba to babu inda za ta, za ta iya fita duk wata fita da mace ya halatta ta yi ta buƙatarta a yayin da mijinta yake da rai, to an halatta wa macen da take ta kaba ta yi ta. Abinda ba a yadda ba shine ta yi bulaguro, ta yi tafiya, wannan sai ta gama ta kamata. Inda a ce za ta ɗau ihra, wato haramar aikin haji, ta sa ihrami kenan, sai aka ce mijinta ya rasu, to shin za ta ci gaba da aikin haji nan ko ba za ta ci gaba? Wannan ma malamai sun kasu biyu, wasu sun ce ai wannan abin din ta kabar ta soke wancan ihramin nata, amma dai magana mafi karfi shine in har ta riga ta fara aikin hajjin to ba za ta yanke aikin hajjin ta ba. Amma in ba ta fara ba
wato an biya mata kujeran Makka, sakila an bayi wani sikirinin an yi waye sakila ma an sa rana, sakila ma ta je airport, sakila ma an kira wasu tabulayi sai a bata labarin ai mijin kiyara su. To anan sai ta dangana ta yi haƙuri ta juyo. Wannan shi ne hukuncin shari'a. In ba a fara ba, su ba magana kuma a ci, in an fara ta shi kenan sai a mata da ta shiga itikafi, za ka ba labarin mijin tayara su, za su shiga wadda itikafi ko za ta fito. Wadda za ta fito, don shi itikafi an yadda ko da ka shiga, in na shiga itikafi da niyyar zan yi kwana 10, na yi kwana 3 na shiga kai, ni fa itikafin nan ba za ka yake ba. Za a zaura kusa da wani na ta hauri na na saman mahan gwarba a fuska ke kai sai inda na matsa ji ba su kudi sai to ni dai kwana 3 ko 4 zan ya halatta ko wani abu ya bujuro ko kai wasu baƙin da dole ka fita. Ba ina nufin baƙi 'yan kasuwa ba, kaka shi zan harka ko kaji wasu a ce a yi kayi wasu baƙi daga Yamai sun zo sayan kaya ba irin wannan ba. To idan mutum ya shiga itikafi da niyyar wasu kwanaki, wasu abubuwa suka bujuro masa yana iya yankewa, saboda ka gaba kamar hajji bane, za ka in har aka samu wannan to za ta iya yankewa, ta iya yin a wani lokuta daban ba wannan ba. Za ta tsaftace jikinta, saboda ka za ta yanke farcenta, za ta aske gashin hamatarta, duk wani abin da zai sa ta hamami da wari za ta iya kawar da shi. Abin da ba a yadda ba shi ne ba za ta sa turare ba, ba za ta yi kwalliya ba. Amma maganar ba za ta yi tsafta ba, ba za ta yi wanka ba, ko sai juma'a za ta rika wanka. Za ga al'adu daban-daban, wasu za ce ba za ta fito ba kullum tana ɗaki, ba ta daga kai ta kalli wata ba, wai wata namiji ne ba a kallonta, za ta yana da ido da baki da hanci. Za ka ba za ta kalli wata ba za ta yi wa namiji magana ba, saboda ka kowa ya aka bugo in dai namiji abin nan ba za ta dai daga ba kawai, tunda za ta ma san waye, saboda ka ba za ta yi wa wani namiji, duk wannan al'adu ne ba su da asali, an gane ba su da tushe. Wai wajen shiga da fita ko wata addu'ar shiga ko wata tsohuwa ta shigar da ita ko a ce an shigar da ita an fitar da ita, duk wannan surkulle ne ba shi da asali. Waɗannan abubuwan da hadisin Ummu Asiya ya zayyana su ne ake yi a takaba, illa iyaka kawai tafri'at ɗin da malamai suka yi ta yi to kaza fato kaza fato kaza fa, wanda yake da alaka da wannan abun. Amma wani abun da za a shigo da shi wanda baya cikin waɗannan, to duk ƙarin wahalar da mata ne, so ake koma jahiliya irin ta da. Akwai takaba ta jahiliyar zamanin mu, to kamar wani babba ya mutu ko wani shugaban ƙasa ko wata musiba ta auka wa ƙasa, a ce to za a yi takaba don haka a bada hutu, a kwantar da tutar ƙasa ko a canza wato abin nan kamar talabijin ko gidan rediyo a ta sa karatu, wanda duk ba shi da asali, a daina komai a rika sa karatu ko a bada hutu, a ce an bada hutu kwana ɗaya ko kwana biyu, a tsayar da ayyuka gaba ɗaya. Wannan duk yana daga cikin abin da shari'a ba ta zo da shi ba, baya daga cikin abin da shari'a ta zo da shi. Za ku ga a wasu ƙasashe mace saboda rashin musulunci, rashin addini, majamijin ta yi mutu ta shiga uku. Ƙasashen Indiya addinin Hindus sai dai a haɗa ta da mijin a ƙona da ranta. Lokacin da musulmi suka rike Indiya ɗin, sun yi ƙoƙari wajen ceto rayukan mata da yawa a waɗanda mazajen suka mutu, ya zama da ana ta ƙoƙarin ya za a haɗa su da mazan a ƙona su, ko ita haka za a sa wasu wanda kuma su ƙona musu binne da rai. To kaga musulunci da ya zo ya soke wannan ya kawo tsarin yadda za a yi, don haka don dan an ga cewa arna suna yin wani abu ko suna yin hutu ko suna barin ayyuka suna dakatar da duk wasu misali na al'umma saboda mutuwar wani babban mutum bai kamata a ce an yi koyi da su ba. Allah ya hana koyi da Yahudu da Nasara. Ya yi wallazi na amurda ta tasirul Yahuda wa Nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin. Saka tashabbuhi da su yana da cikin muwalati ya ce man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Ibn Taymiyyah yake cewa wannan hadisin aqallu ahwalihi an yaqtadi at-tashabbuh at-tahrim. Aqallu abinda wannan hadisin zai nuna shine kwaikwayon wato ahlul kitabi cikin wani abu da aka suna yi wanda addini bai zo da shi ba, su al'ada suke, su addinin su ne, to aqallin abinda zaka ce na hukunci shine abin nan haramun ne bai halatta ba. Wa in kana zahiruhu kama qala shaykhul islam wa in kana zahiruhu yaqtadi كفر المتشبه به وانا شيني ظاهر اللفظ اما اقل احواله انونا شوى حرم شيني متن يقول كوي ابن ليغني انا اي اتوري تا يوكتي كسرك حاكتكي دون هكا كي بايد ذاكي نعم بايد ذاكي الامر با اهنن كي كي با فاما كربا ابن دير دادا غمسوا دا امن شوى ولكيلا ما دا كاري ابن دفاعي اكنسا kada karbuwar nan da haka ka san cewa wani abu ne wanda aka farlanta maka aka lazunta maka babu yadda za ka yi inda ake za a yi wani abu a ce an yi hutu saboda mutuwar wani saboda ka kai ma'aikaci ne ba za ka fita aiki ba a nan babu yadda za ka yi inda za ka je ma'aikata ne ka zauna kai kadai ba tare da ana aiki a gurin ba ka ga a nan wani abu ne da aka farlanta maka amma ka karbuwar nan da amincewa da yarda da bawa abun goyon baya da bashi kariya da nema masa hujjoji ma watakila an bukata wannan babu shakka shine abinda ba bai dace ba. Da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.